Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a FM Nomad da Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Hakanan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masarare assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Nan gaba kadan za mu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullun dai domin bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarihi 1 202 205 6555. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu dai bari mu yi halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran. Yanzu haka an shirya tsaf domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan Amurkawa za su je su gani a sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump da za a soma a ranar Laraba, tare da manufar gano ko shugaban ya yi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance. A cikin wata takardar bayani da fadar shugaban kasa ta White House ta fitar, Trump ya nemi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli da ya yi masa alfarma. Trump ya buƙaci a gudanar da bincike a kan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da aikin da ɗansa ya yi a wani kamfanin iskar gas na ƙasar ta Ukraine, da kuma musanta zargin haɗa kai da ke nuna ƙasar ta Ukraine ta yi katsalandan a zaɓen shekara ta 2016 da Trump ya lashe ba wai ƙasar Rasha ba, kamar yadda hukumar leƙen asirin Amurka ta bayyana. A duk lokacin neman wannan bukatar, Trump ya rike tallafin soji na kasar Amurka $391 million da ke matukar bukata domin ta sami sukunin yaki da yan awarin da ke da goyon bayan Rasha a gabashin kasar. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina Haspel a birnin Riyadh, inda suka tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu, a cewar wata kafar yaɗa labarai ta kasar Saudiya. Kafar yaɗa labaran bata bada cikakken bayani akan taron ba, to amma taron ya zo ne shekara ɗaya bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida mai kalubalantar Saudiya din Jamal Khashoggi. An kashe tare da daddatsa Khashoggi, marubuci a jaridar Washington Post kuma sananne mai sukan lamirin gwamnatin Saudiya a ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul. Taron kuma ya gudana ne jim kadan bayan da aka caji wasu tsofaffin ma'aikatan Twitter biyu da wani na uku daga Saudi Arabia da laifin kutse da kuma leƙen asirin masu amfani da Twitter da ke sukar masarautar ta Saudiya. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshakin attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrats a jihar Alabama, jihar da ke da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zabe. Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwarsa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta Democrats na yanzu, da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaben Nuwamba mai zuwa. Bloomberg ɗan jam'iyyar Republican da ya koma mai zaman kansa, wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a shekara ta 2016, ya kasance magajin garin New York daga shekara ta 2002 har ya zuwa 2013, kuma yana da masaniya sosai akan Trump, wanda shi ma ɗan New York ɗin ne, wanda kuma yake ɗauka a matsayin mutum mai hatsarin gaske da ke ƙururuta bunƙasar arzikinsa. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a ƙasar Sudan ta Kudu bayan kwashe shekaru na tashin hankali. Ƙasar ce take da mafi ƙarancin ilimi a duniya, wanda yake kashi 27% kacal na mutanenta da ke iya karatu da rubutu. Domin magance wannan matsalar kuma hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaƙi da jahilci a faɗin ƙasar. Zuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba sa iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi 16% ga mata. Minista ilimin kasar ta Sudan ta Kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashi-tashin hankula.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated people.
Yace a matakin ɗaiɗaikun jama'a da ma na ƙasa baki ɗaya, al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa a cikin su dukkan suna da ayyukan yi, suna samun ingantaccen kiwon lafiya, kuma sun fi zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi.
La Faruk Sanyina ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai rumbun rahotanninmu. A ƙarshen wani taron da suka gudanar a yau Juma'a a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka mambobin ECOWAS sun bayyana shirin ɗaukar wasu matakai game da rikicin siyasar ƙasar Guinea-Bissau da halin da ake ciki a ƙasashen Nijar da Benin bayan da Najeriya ta rufe iyakokinta saboda wasu dalilai. Ga wakilin muryar Amurka Suli Mumuni Barma da sauran labari.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO.
Ministan harkokin wajen Jamhuriyar Nijar shugaban majalisar ministocin kasashen kungiyar CEDEAO kallon hankuri kenan lokacin da yake karanta sanarwar karshen taron gaggawar da shugabannin kasashe da na gwamnatocin yammacin Afirka suka gudanar a tsawon wannan Juma'a a nan Yamai da nufin samar da mafitar dambarwar siyasar da ake ciki a kasar Guinea-Bissau bayan da shugaba Jose Mario Vaz ya dauki wani matakin da kungiyar ya sabawa kaidodinta.
Dai an ce kan wanda ya kara wasa da matakan da CEDEAO ECOWAS ta dauka. Wanda duk ya kara wasa da wannan matakai za a hukunta shi. Kuma in CEDEAO ta hukunta shi, majalisar dinki duniya da iya da kowa za su hukunta shi. Na biyu an ce sojan Guinea-Bissau da sojan wanda ECOWAS ka aikawa su ci gaba da aikin su kasu kula da siyasa. Magana jaya ya ta cikin siyasa ba aikin su bane.
Kungiyar ta ECOWAS ta yanke shawarar aika tawagar wasu shugabanni zuwa Guinea-Bissau nan ba da jimawa ba kafin daga bisani komandodin rundunonin kasashen yankin su isa a wannan kasa a matsayin wani matakin share fagen aika dakarun wanzar da zaman lafiya.
Za a ƙara aika sojawa na ECOWAS su ƙarewa don saboda yakin zabe aka fara yau baku guda ba a san inda za ta kwana ba ko don ta ɓace suna nan su za su kare ko wani irin matsaloli ne.
A ci gaba da kokarin zakulo hanyoyin da za su bada damar gudanar da zaben shugaban kasa na ranar 24 ga watan Nuwamba. Kungiyar ECOWAS ta umarci shugaba Jose Mario Vaz ya mayar da tsohon Prime Minister Aristide Gomez akan mukamin sa.
Wannan president nan rikon ƙarya ɗaya ne, rikon ƙarya. Ko shi irin takarda ya sa mutanen gaban zagawi ne. Prime Minister bai sa hannu ba tunda shi da kanshi ya san wa'adi ne ya kare. ECOWAS ta ce tsaya rikon ƙarya har zabe ya zo.
Kuna ganin wani tsoron shawarwari?
To ai ba shi azakan shi ba inda shi koko. Shi fa an yi takarda za a kore shi. ECOWAS ta zo ta ce don Allah ku bar shi wata shida ne za a zabe ya ida ya tai.
Matakin rufe iyakokin Najeriya da gwamnatin shugaba Buhari ta dauka yau watanni fiye da biyu na daga cikin batutuwan da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka tabo a yayin wannan taro.
Ana tattaunawa insha Allah za a samu gyara.
Zuwa yaushe kenan?
Ai akwai taro bakwai na tafi ko kasashen uku da goyon baya Cote d'Ivoire da Ghana da Benin da su da Togo da su ma suna jin abun ya shaye su. Za su saduwa a Abuja a tattauna shikenan ko wannan magana ta wuce mun san ba mai inda ana gamuwa ana magana ai bai kamata ba ta dade haka.
Yanzu hankalin talaka yana iya kwanta kenan akan wannan magana ta iya.
Bisa wannan sai an yi taro na bakwai mai na tahi. An yi muhawara, an kare shawara. Shugabannin kasashen nan uku su zamna. Su yi muhawara, su ga me yasa haka nan kuma wace hanya za a bi a yi maganin dalilan shikenan ta kare.
Yunkurin manema labarai don jin ta bakin shugaban tawagar Najeriya wato mataimakin shugaban kasa Professor Yomi Osinbajo ko wani makusancin sa ya citira. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suli Mumuni Barma da wannan rahoto. To daga batun siyasa kuma yanzu bari mu koma kan batun kiwon lafiya. Hukumomi a jihar Bauchi sun karyata rahotanni da wasu kafafen yanar gizo ke yada cewa mutane kimanin 29 sun mutu sanadiyar cutar ciwon shawara wanda ake kira yellow fever da turanci. Shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko Dr. Rilwan Muhammad ya fayyace matsayin cutar shawarar a jihar a zantawar su da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad.
Sunana da Dr. Rilwan Muhammad ne shugaba mai kula da kiwon lafiya a mataki na farko a nan Bauchi Nigeria. A yanzu dai ciwon shawara dama a can garin alkalari kuma alkalari local garman kuma na alkalari ne, amma yanzu mun gane kamar abun yana dan bazuwa ne zuwa wasu kananan hukumomi kamar irin su Ningi da Bauchi da Toro da Ganjuwa da kuma Darazo. Yanzu hakan nan da muke maka magana muna da wayanda suke dauke da wannan cutan kusan 38 wanda suka kamu da wannan cutan, an tabbatar suna da wannan cutan. Jiya ne ma muka samu karin guda 9 da 29 ne muka samu karin guda 9 ya zama 38. To a gaskiya a inda ya karu din shine wajen kasan Ningi din nan inda tsakanin su da bura da Lami a tsakaninsu akwai gengen reserve a wajen wanda yake cewa Bura Lami wanda yake a samu wani babban daji ne haka ko namomi a ciki irin su abubuwan da yake kawo cuta din. To a wajen ne aka ita wannan cuta aka kamuwa da ita. Yawa dama mun samu labari ana ta wani ƙarya cewa mutane da yawa sun mutu kamar a cikin jarida jije muka tara ɗan jarida gaba ɗaya na cikin Bauchi nan muka ce musu to muna da mutane da suke dauke da wannan cutan kashi 29 kafin da dare aka kama guda 9 kuma sai shi ce mutane 29 sun mutu. Kaga gaskiya ba haka bane magana, mutu ɗaya ne mutu a Ningi wanda na alƙalari suka wuce kuma jima ba wanda ya mutu kuma wanda ko suke mutu ba mu ɗaukar majini su balle mu tabbata ita ne ko ba ita ba. Da zamana kamar ciwon bera ne, da zamana ciwon kamar hanta ne, da zamana ciwon na ko na sikila su ma suna idonsu na yellow. So ba da musamman wanne ne ainihin ciwon da ya kama wannan mutanen har suka mutu ba. So wanda muka tabbatar ka ganin Ningi na tabbatar wannan a rubuce ne ya mutu da wannan cutar ne. To mutum ɗaya kaga kuma ai kokari a ga an tare sauran da mutanen da suke wanda kuma aka ce sun mutu mu da kijin su mu san me yake su ba ko ita wannan cutar ɓeran ya fi yawa a nan Bauchi dan cutan ita wannan cuta na shawara ta fi yawa.
Muna da bayanin cewa wasu suna kin karban wannan allurar rigakafi.
Wannan kan mun samu wanda suka yi karban kaga kamar na alkalirin nan ai an ba allurar rigakafi guda 500 ne amma kashi 79 ne kawai muka cimma burin ba da allurar rigakafi ne. So yanzu wanda suka samu matsala ko suna mutuwa kafin su zo asibiti ko daga baya a ce an yi rigakafi yawanci waɗanda suka yi karban rigakafi ne. Duk wanda suke yin ƙarya suna cewa rigakafi baya da amfani yana da waye yana kawo waye duk maganan banza ne. Je alƙalarin su ga wanda suka mutu a ce a tara wanda suka mutu yanzu bayan ban ma ɗauki jinin su balle mu tabbatar ko ita sai ka samu wanda suka yi tafiya ne ko kuma waɗanda suka mai su ne shi suka ki karɓa allurar rigakafi su suke kamuwa yanzu. Sun san da aka ce ba aiki inda ba aiki da ni ne allura sai wannan zo aiki na mu je mu bi mu shiga mu fita muna ta aiki mun riga mu yi allurar rigakafi tuntun saboda wani matsala. Sai allurar rigakafi shine magani kuma yana taimaka mana kuma yana da ƙarfi sosai.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lafiya.
Insha Allah ya ba mu lafiya mai ɗorewa. A gaida Abdulhamid Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoto. To kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a rana ce da muke bude muku layi ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus wato ƙari kamun a jero lambar. Amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waka.
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo nomin waɗansu, yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta don muna a goyon waɗansu. Babu ƴanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana. Yau gare ka uban wani kama a kanka.
raba to gudun hijiran kiya mu ba an tashi alki goma
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger
Ibrahim
ya menene ra'ayinka a yau
to ni ra'ayina na farko godiya ne muke agun ku gaba ɗayan ku ma'aikatan gidan rajin VOA game da ainihin lokaci da kuke wa muke bayyana korafe-korafen mu da sauran buƙatuncin mu
kuma godiya muke
to masha Allah sannan muna ƙara kai ku kanmu a gonan jihar Niger game da hanyar mu da ta saba daga Kanya zuwa Idi daga can da ainihin hakiman suna kawo mana kukan da cewa dan Allah ya taimaka ya zo ya gyara mana wannan hanya abinda muke roƙo shi nan daga wurin gwamnan jihar Niger
to muna fata sako ku ya kai inda ya kamata da jikokinku yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna
aja Bello suka tuno daga nan Kaduna
to malam Bello menene ra'ayinka
ni gaskiya ra'ayina shine akwai wani malami da yake magana a Jos babban malamin addinin musulunci jingin ya yake magana da gaskiya ya nan da yake a ce da ce da sunan makarantun Elwadi da gaskiya da yake babban malamin irin shi wannan magana ba gaskiya a matsayin shi na shugaban Izala kuma addini din da Izala kuma ya ce wannan gidaje a ce da ce da gidajen Elwadi ya dace ku a nan bai tunani a wurin ba gaskiya kamata malamin su dinga sani abin da suke wada Allah ya ce duk abin da zaka yi dole sai an samu kuri in dai kai dan adam ne wallahi ba wanda zai abu zama gari sai Allah amma duk dan adam sai ya samu kuskure a magana ko a aiki ko a wani abu amma take karatun addini ne a kai rasu makarantun luwadi wallahi wannan bai dace ba gaskiya ya tuba ma Allah gaskiya kuskure nagode Bello su kuke daga nan Kaduna haja Aisha nagode
mun gode sosai malam Bello yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi
amma bai Umar ne
to menene ra'ayinka malam Umar
ne mutumin da tsawon a wani kauye da tsan ne sunansa
eh menene ra'ayinka
ina ra'ayina dai ina kuka akan bofol ne jaran bofol ya dame mu dole sai mun sai fa'id da menene mu jara kullum
a garin mi saudin
ki ina neman taimako a kauye ba
to muna fata cewa gwamnati ta ji kuma za ta dau matakan da suka dace domin
ka taimaka mana da Allah abun har ya kai mu kurewa kuma wannan bofol din shine kawai wanda muke amfani da shi
to mun gode da wannan ra'ayi na ka malam Umar yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Bauchi din wake kan layi daga jihar Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Abdurrahman wakili rijina daga jihar Bauchi
to menene ra'ayinka yau juma'a na kanka ne ra'ayi
to ni ra'ayina gaskiya wato ina kira ne ga gwamnan jihar Bauchi gwamnan mu mai adalci
haka
akan binciken da ake yi na rashin biyan wasu su malamai ko kuma ma'aikata wajen mutum 41 saboda haka Allah ana cikin matsaloli a taimaka a biya su saboda dama yawanci akan albashin nan ma'aikata suka dogara
to muna fata cewa gwamnati ta ji wannan koke naku kuma za ta dau mataki har yanzu dai daga gwamnati mun gode har yanzu dai daga jihar Bauchi wake kan layi
Hajiya Aishatu barka da aiki
barkan mu dai wake kan layi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to na kafin madaki menene ra'ayinka yau
to ra'ayina ni ina so ne ƴan majalisun tarayyar mu na Najeriya yi wani doka da zai kirkiro su kirkiro mana duk mutumin da ya kai shekara 60 walau namiji ko mace ko musulmi ko kirista ko kuma wanda baya da addini ma a kirkiro musu duk lokacin da suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta idan aka yi haka lalle za a taimaka musu kuma an mutunta su lalle in aka yi haka su yawanci karfi ba su da karfi yanzu amma aka taimaka musu da magani kyauta asibiti za a taimake su kuma an mutunta su nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi
kuma gode sosai mallam Ayuba da wannan ra'ayi naka daga jihar Bauchi kuma bari mu koma garin gwamna wace kan layi daga jihar Kaduna barkanmu dai barka da dare Tumalan Murtala filin da wai filin ta naka ne
to waye wannan haka ya yi shafa kuna fara matsayin jujjuyar mu na masu zuwa na murya amurka ta shafi yana shirya kawai mu farba iya sun daura auren da suke yi da zai haka yi a nasa aura rafiya kuma ra'ayi na yi a gane da ta kuma muna kara da su da jami'an tsaro musamman gwamnan mu ya haɗa da shugaban ƙasa don ya kamata bayan cikin cikin nan na riga ta da aka yi ta bai da shiga goma ta kan da dajin na ta yi da bari da su da aka yi da su da aka yi da su da aka yi da su da aka
To da alamu mun rasa wannan layi na Kaduna yamma daga Kaduna bari mu koma jihar Taraba wake kan layi daga Taraba
Assalamu alaikum Haruna mai tsarugu ne daga jihar Taraba Ukali
Wa alaikum assalam mallam Haruna to menene ra'ayinka
Wato ra'ayina kan ministan da yayi magana
Ala Haruna kana jin mu
Shine An zabe shi domin Kano na kokodin Najeriya da ya ce ana cin abincin naira 30 a Kano. Ya zaga Najeriya abincin naira 30 ake ci.
To mallam Haruna.
Shi zai kasu da shi wannan tambaya.
To muna fata wannan. Muna fata.
Akan Kano ne to. Ya tsaya a Kano amma na Najeriya ya kamata ya zaga ga inda Najeriya take tugo. Game da abinci.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan Haruna yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger wake kan layi daga Niger
Assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa alaikum assalam wa rahmatullah
Barka ku da aiki
Barkamu da dare
Kuna magana na uzowan shana a jihar Niger Kwantagora
To bismillah menene ra'ayinka
A ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin Niger da dun Allah dun annabi ya tausaya muna wayan hanyoyi guda biyu daga zuwa bangi zuwa rijau dun Allah a taimaka muna
to muna fata hukumomin
muna da matsala hanyoyi
to muna fata hukumomin da ka kai wannan koke gare su sun ji kuma za su dau matakan da suka dace yanzu bari mu koma garin gwamna
tashi lafiya
Allah ya sa mu gode wake kan layi daga jihar Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa ke kan layi.
Hajji Aisha sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
Tabarka da dare mallam Alhaji Musa menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah. To da farko dai muna gayyata ku daura aure na gidan shugaba Eliasu mai shayi garkin daura. Muna ga ta ku daura aure insha Allah muna so koda wakilin ku dai ku turo daura auren nan a daura
to insha Allah Allah ya sanya alheri
haka shi gore da yasa mu
Allah ya sanya alheri
muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah muna godiya aje Aisha godiya ta musamman kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen da ku wasa gusun tsara zaben shi kun zaben nan chairman honorable Suleiman Sahabi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ko muna fatan wannan zabe da aka yi na chairman Allah ya sa ya amfani mutanen da ku wasa gu da uba da kwanza gode cewa baki daya sace ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kakarin Najeriya tashi lafiya
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa har yanzu bari mu dauki kiran mu na karshe har yanzu daga jihar Kaduna wake kan layi
shugaba Musa a sauka lafiya Alhajin Baɗi insha Allah sai bin Alhaji Mahmud aje tu karaman hukumar giwa jihar Kaduna Najeriya
to menene ra'ayinka
to ra'ayi fata na daga shugabanninmu da Allah ya wato kula da wato ma'ana wannan muke ci ana rikin tsaro din nan da Allah muna da so dan Allah musamman wanda suke karkara din nan fa
to muna fata wanda ka Mun gode sosai da wannan kira. Naka lokaci na daga mana hannu da wannan kira daga jihar Kaduna na da Shu'aibu yayi. Zamu dakatar da daukan wayoyin ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu wani shirin. Sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 5 saura minti 5. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru ta mataki mai horaza masu taka leda na kasar ta jamhuriyar Kamaru amma na yan kasa da shekaru 17 wanda shugaban hukumar Finkaputli Saidu Bamanjuya ya ce kocin ba shi da kyakkyawar kwarewa wajen tafiyar da matasan domin ba su tabuka wani abin ku zo mu gani ba a gasar cin kofin duniya na matasan da yake gudana a can kasar Brazil. Haka zalika mai horaza matasa masu buga tamola na yan shekaru 20 tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru Rogabeson Hanat ya ce yana da ƙwarin gwiwa wajen ganin masu buga ƙwallon da ya kira su 17 za su taka rawar gani a gasar cin kofin duniya na matasan na 'yan shekaru 20 wanda za a taka ledan a shekaran 2020 ta baɗi. Mataba Sarki Muhammad na Morocco ya gayyaci tsoffin masu buga wasannin tamola domin su nuna gwanintarsu kamar lokacin da taurarinsu yake haskawa a faɗin duniya cikin waɗanda ya mika wa goron gayyatar hadda tsofin 'yan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu Mila Roje da kuma Samuel Eto. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad ya sake yi wa ƙasar togaciya wajen ganin cewa sun kammala gyare-gyaren filayen ƙwallon ƙafa wanda yake ƙasar ce za ta karɓi bakuncin ƙasashen nahiyar Afirka na cin kofin nahiyar da za a gudanar a shekarar 2021. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da Muhammad Awal Garba da wannan shiri. Yanzu kafin mu karkare shirin ga labaru a takaice.
To Aisha, yanzu haka an shirya tsab domin soma bincike na bainar jama'a da dukkan Amurkawa za su ji su kuma gani a sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump da za a soma ranar Laraba tare da manufar gano ko shugaban ya yi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz ya yi wani taro da daraktan hukumar binciken Amurka ta CIA Gina Haspel a birnin Riyadh da suka tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu a cewar wata kafar yaɗa labarai ta kasar Saudiya. Kafar yaɗa labaran da ya bata ba da cikakken bayani akan taron ba, to amma ta ce to amma taron ya zo ne shekara ɗaya bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida mai kalubalantar Saudiya ɗin Jamal Khashoggi. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙin attajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrats a jihar Alabama, jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe. Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin da 'yan takarar jam'iyyar ta Democrats na yanzu suke ciki da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump a zaɓen Nuwamba mai zuwa ba.
Kuma sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da abar ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin haka akan wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Tony Pollack. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.